بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متى 25 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 1 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Wiqayatul Insan min al-Jinn wash-Shaytan واللفر باب مالمي الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى ان هو idan ba amanta ba wancan sati da ya gabata muna bayani ne akan gabar da malam yi mata take da mata tantashiru shayatin wani lokaci shedanu suke fitowa domin gudanar da al'amuran su wanda mun karanta mu'zam a wa mafi yawan abin da ke cikin wannan gabar sai abu ɗaya ne rage mana shine wa qala Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala daidai nan zamu tashi insha Allah ta'ala malai yace Abdullah dan gidan Imam Ahmad dan Hanbal yake cewa kana abi yanamu nisfan nahari shita'an wa sayfan yace mahaifina ya kasance yakan yi bacci idan rana ta raba rabar rana ma'ana wajen kafin sallah azhar kenan lokacin da ake din nan kamar karfe 12 haka kafin lokacin sallah azhar shine baccin da ake yi na rabar rana to mahaifina ya kasance Imam Ahmad dan Hanbal kenan Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ya kasance yakan yi wannan bacci ko da sanyi ko da zafi duka yakan yi kowanne yanayi wa ya'khudhuni bi dhalika wa yaqulu hayyakan umarta ta yakan nemi da ni ma ne irin wannan baccin wa yaqulu yakan ce min qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattabi yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yana cewa qilu ku yi qailula shine qilu ma'ana ku yi baccin rana fa inna ash-shayatina haqiqa shaydanu la taqilu su ba sa yin baccin rana ina fata an fahimta saboda ka ku yi baccin rana kuntu malam wahidi yace wa rawahu abu nu'aym marfu'an wa hasan al-albani sanadahu abu nu'aym al-asbahani ya rawaito wannan hadisi marfu'i haka nan kuma imam al-albani ya hasana sanadin hadisin baccin da ake cewa qailula ƴan uwa shine baccin da ake yi galibi ba baccin da muke cewa baccin rana bane dan galibi zaka ga mu baccin ranan mu sai mutun yayi sallah azhar sai kuma yazo ya kwanta galibi wannan ba shine qailula ba shi qailula ana yin sa ne kamar daga irin karfe 12 nan haka kafin dai sallah azhar haka lokacin da rana ta take to idan mutun ya dan kwantawa kuma bacci ne da ake yin sa dogo ba wani ya kwanta tun azhar sai la'asar to kaga wannan ba qailula bane shi bacci ne da ake yin sa na minti 30 minti 40 shikenan bacci ne na minti 30 na minti 40 bacci ne da malamai suka ce yana da fa'idodi da yawa yana da fa'idodi da yawa a likitance wasu daga cikin malamai suna hikaito wasu daga cikin maganganun likitoci saboda bacci ne da ɗaya daga cikin malamai yake cewa duk mutumin da yake yin baccin qailula irin wannan wanda muka ambata to hadarin kamuwa da ciwon zuciya mafi yawa ya rabu da shi sannan bacci ne da yake wanke kwakwalwa yake tace kwakwalwa bacci ne da yake dawo da karshashin mutum yake dawo da mutum nishadinsa bacci ne da yake taimakawa mutum wajen saurin koyo da saurin sun ambaci dai fa'idodi da yawa da baccin kailula yake da shi. To amma yanzu kaga ana kasuwa ana wajen aiki ne zaka tsaya wani kailula. Yawwa to amma dai bacci ne da suka ambata yana da amfani kwarai da gaske. Su Laraba za ku ga duk nau'i na bacci da ake yana da suna a wajen su. Kowanne irin nau'i na bacci da sunansa daban. Kamar ba abin da shi Bahaushe sai dai ya ce baccin rana, baccin dare, baccin asuba, baccin kaza da sauransu, su kowanne da sunan shi. Kamar yadda ana ji lokacin da muke karatun in zan iya tunawa sifatu wudu'in nabi ne sallallahu alaihi wasallam, ina ji na ambata mana wannan bacci. Misali in suka ce kailula, baccin rana kenan shine wanda muka ambata. In suka ce baituta, baccin dare kenan wanda muka tashi. In suka ce akwai alghailula, shine baccin da ake bayan sallar asubahi. Idan mutum ya gama sallar asubahi kamar yanzu kafin rana ta bullo haka ko ta yi zafi, sai je dan kwanta shi ma sai ya dan huta. Akwai baccin da suke ce masa alhailula, alhailula shine baccin irin bayan la'asar din nan. Shine galibi idan mutum ya kwanta ya bacci bayan la'asar sai kaga mutum ya tashi dan ransa abu a ce wani iri. Yawwa to amma babu wani nassi da yake nuna cewa baccin bayan la'asar yana jawo talauci ko yana jawo kaza, wannan duk ba daidai bane. Haka nan wasu su ce ai baccin bayan sallar asubahi yana jawo talauci. Kaga duk wanda aka ce ga abin da zai jawo masa talauci saboda Allah zai yi, to kaga ka je kai baccin ka babu wani talauci da zai jawo maka. Kware da gaske ba wani talauci, wannan babu wani nassi da ya tabbata cewa baccin kaza yana jawo kaza, wannan babu shi. Kamar yadda muka sha ambata bacci ɗaya ne shari'a ta karhanta shi, shine baccin da mutum zai yi bayan sallar magariba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya karhanta yin zance hira bayan sallar isha'i da kuma hira da kuma bacci kafin sallar isha'i bayan sallar magariba kenan, makaruhi ne. Amma bayan wannan baccin babu wani bacci da aka ce maka da kai, saboda haka idan kana jin bacci bayan sallar asuba ka je ka kwanta kai baccinka. Idan kana jin bacci bayan sallar azhar zaka iya yin kayanka. Idan kana jin bacci bayan sallar la'asar zaka iya yin kayanka. Wannan duk babu laifi insha Allah ta'ala. To me yasa malam ya kawo mana wannan hadisi na Imam Ahmad dan Hanbal, wannan afsar na Imam Ahmad dan Hanbal cewa ayi bacci bayan sallar azhar ko kuma kafin sallar azhar? Saboda lokacin da rana take takewa ƴan uwa, wannan lokaci shi ma lokacin hada-hada shedanu ne. Ina fatan fahimta ƴan uwa. Lokacin da ranar ta take a baya kun ji mun abaci lokacin da suke yaduwa ne, lokacin da suke fitowa shine wannan lokaci dab da sallar magariba. Amma wannan lokacin irin lokacin da ranar ta take din nan dab da sallar azhar, to nan ma lokacin hada-hadarsu ne. Saboda haka sai a kokari a kiyaye duk guraban da aka ambata cewa guraban zaman su ne da guraban kai kawun su ne. Idan mutum zai mu'amala a wajen ya ambaci Allah kafin ya gabatar da mu'amalarsa. Allah subhanahu wataala ya samu dace. مالتي إخبار الجن بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لابار الجنو لابار من الجني دي باير أني تلكي نعم بعض الحيوانات ترى الشياطين يعني ما نودع أكوي. نعم بعض الحيوانات ترى الشياطين وصدق تكين دبوبي واندسنا إيغاني شيئاني. مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قولك صحابي أبو هريرة ألا كرام سيرداه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ما زن الله إرادة أمنسن الله سكارة تبتا أغريش يتي إذا سمعتم نحيق الحمار إذن كو كجي كو كنجاك إذن لو كشند كجزاك ينا كو كا سي أنب إرادة أمنسن سكارة تبتا أغريش يتي فتأوضوا بالله من الشيطان. To kai marmaza, kai sauri, ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shedani. Me dalili? Fa innaha ra'at shaytanan, saboda jakin nan bai yi kuka ba sai daga shedan. An fahimta? Ma'ana duk lokacin da kaga jaki yana wannan kukan nasa, to aljani ya gani, shedan ya gani. Malamai suka ce me hikimar da aka ce ka nemi tsarin shedan? Saboda duk lokacin da kaji an ce ga shedan a waje, ka san akwai matsala, ka san matsala ya zo haifarwa, zai sa maka wasuwasi, zai dakile ka wajen yin aikin kirki, zai ingiza ka je kai abin da ba daidai ba. To sai kai sauri, sai ka koma, sai ka fake wa Allah madaukakin sarki, sai ka nemi tsari daga shi, sai Allah ya koran maka shi. Ina fata an fahimta. Kaga ashe shedan yana taimakawa wajen gane me akwai shedani a waje kenan. Ai abin nan jaki yana taimakawa wajen gane akwai shedan a waje kenan. sai kai marmaza kai sauri ka nemi tsaron Allah madaukakin sarki sai Allah koran maka shi shikenan sai ka ci gaba da harkokinka saboda haka duk lokacin da gaji kukan jaki to shedani ya gani wa idza sami'tum siyahad dika duk lokacin kuma da kaji kukan ko kuma tarar zakara addika jam'i ne na addiku shine zakaru dajaja namijin kaza shine addiku in aka yi masa jam'i sai a ce addikatu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan kuka ji tarar zakara fas'alullaha min fadlihi to ku sauri ku daga hannu ku roki Allah madaukakin sarki daga falalarsa me yasa fa inna haraat malakan shi ko mala'ika ya gani ka san kuma duk inda kaga an ce ga mala'ika an jeba mala'ika azaba bane to rahama ce a wajen sannan malamai suka ce dalilin da yasa aka ce kai addu'a saboda fatan lokacin da kai addu'an nan mala'iku su ce maka me amin kai addu'a sai Allah ya amsa maka ka san su kuma mala'iku bayi ne na Allah madaukakin sarki tsarkakakku alladhina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna to shi sa duk lokacin da kaji kukan zakara tarar zakara wato zakara dan baiwa ne ɗan uwa Ibn Hajar al-Asqalani a cikin sharhin wannan hadisi a cikin Fathul Bari ya kawo maganganun hadisi maganganun malamai da yawa yace zakara yana ɗaya daga cikin dabbobin da Allah ya yi wa baiwar da baiwa kowace irin dabba ba dan Allah madaukakin sarki ya masa wata irin baiwa ta gane lokacin sallah ta gane lokacin shi sa a mazhabar Shafi'iyya su suka ce matakar aka samu zakaran da yake mujarrab an jarraba shi an gani to za a iya dogara da shi wajen gane lokacin sallar asuba wannan Shafi'iyya sun tabbatar da kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari nasa saboda za ku ga di yadda al'amari ya kai da wahala kaga zakara ya makara da wahala in dai alfajir din ya fara ketuwa to Allah madaukakin sarki ya masa ilhamar ko zaka je fara wannan kiyar ya fara wannan tarar tasa kuma tarar tasa zaka ga wacce yake ta asuba din tana da bambanci tana da bambanci za ku ga lokacin da zakara ya fi wannan tarar lokaci biyu ne da lokacin sallar asbahi da kuma lokacin zawali lokacin da yake nuna maka sallar azhar ta shiga shi ma zaka je na wannan tarar duk wanda yake dan zaman kauye zai san wannan mu nan yanzu an daina kiwon zakaran ma sosai sai ka dade ma baka ga zakaran ba shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce yake cewa la tasubbuddika kada ku sake ku zagi zakara fa innahu yad'u ila salla saboda kiran sallah yake yana kiran ku zuwa ku zo ku yi sallah shi sa ba a zagi zakara duk wanda ya zagi zakara to ya sani yayi laifi hadisi ne ingantacce daga manzon Allah malam abul sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka zagi zakara kai laifi shi sa karkashin wannan hadisi sai wani malami yake cewa ashe ya nuna mana cewa duk wani abu mai amfani ko wani mutum mai amfani ba a zagin sa addu'a ake masa da fatan alkhairi yace tunda zakara ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana zagin sa me yasa yace kada a zagi saboda amfanin da yake wa mutane fa innahu yad'u ila salla yana kiran mutane zuwa ga sallah to duk abinda aka san mai amfani ne yana taimakawa mutane wajen wani abu na addinin su ko na rayuwar su to kada a zagi shi kada a ci masa mutunci kada a aibata shi sai dai a masa addu'a da fatan alkhairi karkashin wannan hadisin ya fitar yayi wannan istinbat din shi sa akwai Imam Dawudi Ibn Hajar ya kawo maganar sa karshen hadisi karshen sharhin da yayi hadisin sai yake cewa yuta'allamu min ad-diki khamsu khisal za a iya koyo wasu dabi'u guda biyar a wajen zakara sai ya kawo su na farko sai ya ce hasmus saut zakara za a iya koyon kyakkyawar murya daga wajen sa yana da murya mai kyau kuma mai karfi mai ƙara yadda yake iya tashin mutane daga bacci lokacin da suke bacci dan su tashi zai su yi sallah wannan abu ne mai kyau abu na biyu yace alqiyamu fis sahari tashi lokacin asbahi abinda na ga mana yanzu da wahala zakara ya makara da wahala to kai maka koyi dabi'ar zakara irin wannan abinda ake so kenan ka koyi dabi'ar zakara irin wannan rashin makara ka tashi da wuri kai shafa'i da wuturi sannan ka jira limami a zo ai sallar asuba wannan abu ne mai kyau ko ba abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau abu na uku yace al-ghaira kishi zakara yana da kishi za ku ga zakara in yana tare da kaza duk dan uwan sa zakara da yazo wajen to ba sai dai koshi koshi in suka fara dambe me dai kusanto kusa da inda matar su take to haka ake so kai ma ka zama kada mutun ya zama solobiyo kawai ya zama da yusi matarka ce ta aure amma baka damu da ita ba ta gaban ka duk abin da ta ga dama ta yi wannan ba daidai bane saboda ban sani ba ko wayewa ce ta zamani ko boko ne ya gama dafa mu wani fa akwai wanda akwai matan da suke kawo ƙara fa sai kaje suna cewa wallahi su mutunsu ya ce su in suka sa hijabi ba zai tafi da su unguwa ba wallahi in matarsa ta sa hijabi ba zai jire ta unguwa ba saboda wai za ta bata masa kwalliya da sauransu hijabi fa ya fi so ta fito haka kamar tabarya suna tafiya kwarai da gaske kamar tabarya yasa ta a gaban mota suna tafiya yana jin dadi kowa yana kallanta iskar gari duk ta gama bugunta kowa ya gama kallanta da mai tura wilbaro da waye kowa da kowa ya ganta shi wannan shine burgewarsa shine jin dadin sa shari'a ta ce ya ayyuha nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna amma shi yace kada ta sa in ta sa wallahi ba zai je unguwa da ita ba wallahi ɗan uwa mata suna wannan complaint din namiji ne musulmi fa musulmi zai zo masallaci a sallah da shi amma sai ya ce matarsa ba za ta sa hijabi ba in za ta sa hijabi to ta sa ta tafi ita kadai amma in ita da shi ne za a ce masa dan kauye ne shi bai waye ba to kaga wannan zakara yafi kake shi tar da mutumin da zakara zai fi shi kishi abu na hudu imamu daudi yace abinda za a iya koyarwa a zakara shine as-saha as-saha shine kyauta kyauta idan aka tashi ma misali ba to ake zakara mai neman suna ba ka ci tsakuwa ka bada me ka bada kwaya to haka abinda ake bukata kenan ka zama kamar zakara yawa idan a cikin gidanka ne a wajen iyalinka to ka ba iyalinka abinda duk ya kamata na sutura da abinci kai a ganka babu komai wannan shine abinda ake bukata idan aka samu abinda zaka iya ci kai da iyalinka ko kuma abinda iyalinka ne zasu iya ci kai ka hakura ka ba su ba abinda wasu suke yi ba yazo waje ya ci abinci mai rai da lafiya ya koshi yaje ya dace da tuwon dawa a cikin gida mai kuka wannan ba daidai bane to ana so kai koyi da zakara ina fata an fahimta to sai abu na biyar ne wanda shi wannan ina gani baya ɗaya daga cikin abin da ya kamata a yi koyi da shi ne ce kaftaratul jima'a kaftaratul jima'a yana da yawan jima'i shi kaga wannan ai ba abu ne mai kyau ba a lafiyance ma yawan jima'i wannan yana kashe mutum kwarai da gaske saboda haka shi dai wancan abin zakara ya ci gaba da yin kayan sa amma dai sauran abubuwa ne masu kyau da a matsayin ka dan adam zaka iya dauka Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan abinda zamu iya koya daga zakara kenan saboda haka zakara wata irin halitta ce ta daban da Allah madaukakin sarki ya ajiye ta domin ta yi wa mutane hidima sannan mafi girman abinda zamu iya koya daga zakara ko kuma abinda zamu iya dauka na falle zakara ana yanka shi a cinaman sa a more ikhbarul jinn bi makani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bada labarin da aljani yayi bi makani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ma'ana wannan ya faru ne lokacin da annabi suka fita hijira kamar yadda zamu zo mu ji da shi da sayyidina abubakar siddiq sun fita babu wanda ya san inda suka yi to sai wani aljani kawai aka ji ya zo yana waka yana fadar inda ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun sauka da abokan tafiyarsa zamu zo mu ji insha Allah ta'ala قال ابن اسحاق محمد ابن اسحاق صاحب السيره kenan daya daga cikin malamai manya masana sira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Muhammad ibn Isa kusan tsarin Imam Malik ne zamanin ne suka yi da Imam Malik yace hudithu an Asma bint Abi Bakr annaha qalat yace an bani labari haqiqa Asma ai gidan sayyidina Abu Bakr Siddiq Allah kara musu yarda gaba daya qalat tace lamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita da shi da babban aminin sa Abubakar Siddiq atana nafrun min quraish sai wasu jama'a wasu mutane daga cikin quraishawa suka zo gidan sayyidina Abubakar fihim Abu Jahl daga cikin sa akwai Abu Jahl fa waqafu ala babi Abi Bakr suka tsaya a daidai kofar gidan sayyidina Abubakar fa kharastu ilaihim tace ni Asma'u sai na fito zuwa gare su faƙalu aina abuki suka tambaye ni suka ce ina babanki ina mahaifinki qultu sai nace la adri wallahi aina abi tace wallahi ban san inda babana yake ba dan ita ma a lokacin sun fita bata san inda suke ba a yanzu ina fata an fahimta dan lokacin ko sai da abin ya fara na hijira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa ya kawai bagatatan gidan sayyidina Abubakar yace to Allah madaukakin sarki ya mun umarni da na fita zuwa garin Madina sayyidina Abubakar yace to ai ba za ka tafi kai kadai ba dole sai dai mu tafi tare saboda haka sai suka fita tare tace to wallahi ni ma ban san inda babana yake ba qalat asma tace farafa abu jahl ni yadahu sai abu jahl ya daga hannunsa wa kana fahishan khabisa, ya kasance mutumin banza ne mara kirki shi Abu Jahal. Fala tama khaddi, saboda haka sai ya maru kuncina ya mareta. Tace latmatan taraha minha qarti, marin da sai da dan kunne na ya fadi. Ta san marin ayya kai mari, kawai dan ta ce mai bata san inda yake ba, kawai sai daga hannu ya mareta, saboda Abu Jahal mutumin banza ne kwarai da gaske. Tumman sarafu, sannan kuma sai suka dakai suka tafi. Qalat, tace fa makafna thalatha layalin ma nadari aina wajjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai muka zauna tsawon darare guda uku bamu san inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fuskanta ba, bamu san inda ya fuskanta ba. Hatta aqbala rajulun min aljinn, tace har sai da wani namiji daga cikin aljanu ya fuskanto. Min asfali makkata ya taganna, daga ƙasan makka yana rera waka, in aka ce daga ƙasa kamar ka ce daga ina, kamar ka ce tudu da kwari ne, zaka fita ta gangare, zaka shigo ta gangare, kuma ka fita ta ina ta tudu. To ya shigo ta gangaren yana rera waka, abiyatin min shi'ri ghina'il arab, da wasu baitittika irin waƙoƙin da larabawa suke yi. Wa inna an-nasa la yattabi'unahu yasma'una sautahu, mutane kuma suna binsa suna jin sautin sa, ba sa ganin sa amma kuma suna jin ana ta rera waka, saboda mutane suka rinka bin sautin, ana waka ana tafiya ana bin sautin amma ba a ganin mai wakar. Wa ma yarawnahu, ba sa ganin sa. Hatta kharaja min a'la makkata, sai da ya fita ta tudu kuma, ma'ana ya shigo ta nan wajen ya fita ta can wajen yana ta rera waka. Wa huwa yaqulu, yana cewa ga abin da yake faɗa a cikin waka, jazallahu rabbun nasi khayra jazaihi, jazallahu, Allah madaukakin sarki yayi sakayya, rabbun nasi, ubangijin mutane, khayra jazaihi, mafi alkhairin sakayyarsa, rafiqaini, wasu abokai ne su su biyu, wasu abokan tafiya ne su su biyu, hala khaymati ummi ma'badi, wato rayu kuma qala maimakon hala, wanda suka sauka suka yada zango a hemar ko a tantin ummu ma'badi. Zamu zo mu ji wace ce mun mabadin insha Allah ta'ala. Huma nazala bil birri, susu biyan nan sun sauka a wajenta, bil birri, da kyautatawa da alkhairi kala kala. Zamu ji wani irin alkhairi ake nufi. Thumma tarawaha, wata ruwaya kuma thumma tarahala, sannan suka tafi. Bayan sun sauka sun huta sun yada zango, sannan kuma sai suka tafi. Kun ga ba wanda ya san inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake lokacin da ya fita, amma yanzu gashi an ji ana bada labari cewa ya sauka ina, a wajen ummu ma'abadi. Ina fata an fahimta. To ita kanta Asma'u tace sai a lokacin suka fahimci inda sayyidina Abubakar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke da suka ji wannan waka, amma babu wanda ya san inda suke a lokacin. Yace fa aflaha man amsa rafiqa muhammadin, yace lalle ya rabauta, ya dace wanda ya kasance abokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga hatta aljani fa ya san sayyidina Abubakar mutumin kirki ne, hatta aljani ya san wanda duk ya abokanci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wannan sai dai ka jinjina masa kai fatan samun daraja irin tasa, ba ka zage shi ko ka ci masa mutunci ba. Hatta aljani ya san haka. Sai ya ce liyahni bani ka'abin makana fatatihim, lallai banu ka'ab su yi murnar matsayin da wannan mata ta cikinsu ta samu, ita ce ummu ma'abadin kenan, su yi murna da dacewar da wannan mata daga cikinsu ta yi. Wa maq'adaha lil mu'minina bi marsadi, saboda gurbinta ya kasance wa musulmi wajen tsayawa ko madakata, idan suka zo wucewa sukan tsaya a wajenta su sha ruwa ko su sai nono ko abin da ya kamata haka. To wannan wakar ita aka ji wancan aljani yana yi, ana aka gane inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake. Yan uwa, ita ummu ma'abadin sunanta na gaskiya ita ce Atika, Atika bintu Khalid al-Khuzaiya shi ne sunanta na gaskiya. Mijinta makiyayi ne, saboda haka sai ya kasance gidansa kamar ka ce a bayan gari yake. Idan ka fito daga garin Makka za ka je garin Madina, to a nan ya kafa tantinsa ko ya kafa bukkarsa, suke zaune shi da iyalinsa. Idan safiya ta yi sai ya kaɗa dabbobinsa su tafi kiwo can cikin daji, iyalinsa kuma tana nan. Saboda haka mutane masu wucewa da sauransu sun je sun yi tafiya an gaji da sauransu, a nan za a tsaya a sha ruwa a ɗan huta. Saboda duk inda mutum yake za a ga rahama ne kamar yadda Bahaushe yake faɗa. Saboda ka za tsaya a nan a ɗan huta, wani lokaci a sai nama tunda suna kiwo, wani lokaci a sai dabino, wani lokaci a sai yake da suna nono a sha, duk akan yi. To annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun fito da sayyidina abubakar su hudu ne a lokacin suka fito da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sayyidina abubakar siddiq da kuma abdullahi ibn uraiqi al-laifi shi wannan abdullahi ibn uraiqi ne shi sayyidina abubakar ne ya dauke shi ya bashi kudi a matsayin hayar sa aka dauka saboda ya nuna musu hanya shi fa huwa mahirun bit-tariq kwararre ne wajen sanin duk wani surkuki da loko da za a shiga a fita a kaucewa mutanen da suke neman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san hanya saboda haka shi aikin sa kenan kawai aka dauke shi aka bashi kudi aka ci da nuna masa hanya sannan kuma sai Amir bin Buhaira shi Amir bin Buhaira kuma yaran sayyidina Abubakar ne an tafi da shi ne saboda ya rinka wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi sayyidina Abubakar din hidima saboda haka su hudu ne a lokacin to da suka zo wucewa sai suka tsaya a daidai Khaybar Ummu Ma'bad a lokacin yunwa ta dan abin nan din su suna jin yunwa sai suka tsaya dan su sai nama da dabino su ci sannan kuma a cigaba da tafiya a lokacin garin Madina aka nufa za a yi hijira kenan suna tsayawa saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye ta cewa ko akwai nama da dabino tace musu wallahi babu ko ɗaya daga ciki a lokacin kuma suna jin yunwa saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wata akuya a gefe kimasasshiya ramammiya a can gefe a daure ita kadai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye ta yace waccan akuyar fa tace wallahi ba ta da lafiya ne shi yasa da yan uwanta sun tafi kiwo saura ita kadai ita ma bata akai saboda ba ta iya tafiya kiwo ba haka aka kyale ta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to ko za mu iya samun nono daga gare ta mu sha tace ina ce maka babu ba ta da lafiya ina za a samu nono a wajen ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace in kin yarda za mu tatsi nono a wajen ta na ba ta an gane irin abin nan da bawo shi yake cewa wai menene je kama ga hankalinka gane ko menene tace to bismillah ta ci gaba da harkokinta saboda haka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je kusa da akuyan nan ya shafa bayan akuyan nan sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a kankace mai kawai sai ga hantsar akuyan nan ta cika da nono kawai sai ga hantsar akuyan nan ta cika da nono ita kanta tana gani sai mamaki ya kama ta saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ta basu abinda za su tatsi nono suka tatsa a lokacin suka sha suka zauna suka dan huta sannan suka ƙara tatsa a ciki suka tatsa kuma suka fita suka tafi da wani suka yi sallama suka tafi suka kyale ta mijinta yana zuwa sai ga wani abin mamaki ya akuyar da ya bar yana jira ya dawo a ce mai ta mutu ko abin da ya kama da ka a ce ga ta kuma ta warke bayan warke kuma ga nono saboda haka sai mamaki ya kama shi me ya faru tace ai naga abin mamaki mai gida yau tace wasu irin mutane ne masu albarka masu daraja ban taba ganin mutane irin su ba tace wani mutum ne mai matsayi sai yace wasafa mun shi hadisi ummu ma'bad wannan yana daga cikin hadisin da ake dauka wajen na'atin annabi tsira da aminci wajen wasafa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta rinka fada cewa mutum ne da yake mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan dabi'a fari ne wanda farin nasa ya sirku da ja yana da yalwataccen gemu yana da kaza tace wani irin mutum ne su hudu ne amma na fi mutum ya fi kowa matsayi a cikin su da zarar yayi umarni gaggawa suke wajen bin umarnin sa da zarar ya zauna kowa kokari yake zauna a kusa da shi ta rinka wasa falta ce tana gama sai ya ce mata to wannan lalle shine mutumin Qurayshawa da suke neman nan yace kash yace ya tsaya ina ma ina nan ai da na bi shi ina ma ina nan ai da na karbi sakon da yazo da shi malami suka ce ita ummu ma'bad din da shi mijinta daga baya sun tashi daga nan sun koma wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sun karba addinin musulunci saboda haka sun musulunta to wannan shine abin da ya faru kissar ummu ma'bad a wajen himatata to shine wannan aljanni zai yake bada labari wannan alkhairin da yake bayani sun zo da shi shine wannan tatsan nono da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to saboda haka wannan aljannin yazo ya wuce yana bada labari irin wannan har ya fita daga kasar Madina anan aka gane inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sarahu shaytan yawm bai'at al-aqba gaba ta gaba shine kara ko ihun da shedan yayi lokacin da ake bai'atul aqba kun san bai'atul aqba ita ce mafarin cin nasara addinin musulunci ma gaba daya lokacin da aka takurawa aka matsawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabban sa a garin Makka to a lokacin kada kuma ta yahudawan garin Madina suna yawan a tsoratar da larabawan garin Madina ausu da khazrat cewa an kusa a turo annaban ƙarshen zamani su haɗu da shi su yaƙe su to su kuma suna zuwa aikin haji da kasuwanci irin na jahiliya gar Makka. To a lokacin sai suka cikaro da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yada sakon Allah. To da yawa daga wasu daga cikin sai suka ce to wannan shine mutumin da Yahudawa suke tsoratar da mu, shi za a aiko shi sadi da shi su yake mu, tabbas sai mun riga su imani da shi. To shine sai suka fara tattaunawa da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan ya dawo garin Madina da zama gaba daya. Idan ya dawo garin Madina da zama gaba daya, su kuma sun yarda za su ba shi kariya, za su kiyaye addinin sa, za su duk dai wani abin da ya kamata za su yi masa. To an yi bai'a har guda biyu, akwai al-bai'atul aqbatul ula, akwai al-bai'atul aqbat ath-thaniya, guda biyu akai. To lokacin da aka yi bai'a din, ana cikin yin bai'ar da shedan yaga an kusa kulla alherin da zai shafe kafirci da kafirai, shine sai yayi ihu ya magana da ƙarfi, yana ankanar da kafiran Makka Quraishawa su san abin da ake ciki dan su taso su hana wannan bai'a. Ina fata an gane. To shine nan malam zai ba mu labari. Yace qala ibn ishaq fi hadithihi an ma'bad ibn ka'ab, ibn ishaq yace ya faɗa a cikin hadisin da ya kawo daga ma'bad ibn ka'ab an akhihi abdullahi ibn ka'ab, daga dan uwansa abdullahi ibn ka'ab ibn malik qala, yace lamma baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da muka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya'a, saraha shaytanu min ra'sil aqaba bi anfadhi sautin, saboda ka sai shaytan ya ihu ya yi kara daga saman wannan gurin da muka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya'a da mafi sauti, da mafi kara sautin da na taba jinsa, sami'tu qattu, da mafi kara sautin da tunda nake ban taba jin irinsa ba, dan ya jawo hankalin mutane. Yace ya ahlul jabajib, ai almanazil kenan, ya kuma abota gidaje, ya kuma mutanen unguwan nan, halakum min mudhammamin was-subai ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum, shin ba ku da labari, ba ku sani ba, gashi nan mudhammam wal iyad billah, abin da yake nufi da mudhammam wai Muhammad, in aka ce almudhammam shine abin zargi, ina fata an fahimta. To wai sunan annabi ma ba zai fada ba saboda shedanci, shine sai canza masa suna, sai ce ba ku da labari ga muzammam wassaba wassuba'u ma'ahu, da waɗanda suka karkace tare da shi, waɗanda suka karkace tare da shi suna nufin wa, ba'ana waɗanda suka zo suke kokarin su kulla mubaya'a tare da shi, mutanen Madina sun tattaru sun haɗu dan su yaƙe ku, dan su shirye da su yaƙe ku, kuna can kuna bacci, dan abin an yi shi ne tsakar dare, tsakar dare aka yi abin. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito daga gida da shi da wasu daga cikin danginsa irin su Abbas, a lokacin Abbas ba musulmi bane, to amma da ya yadda ya zo ya tsaya a cikin al'amarin dan uwansa dan ya bashi kariya saboda kada a cutar da shi. To har da shi aka rako Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, suka zo tsakar dare aka tattaru aka gabatar da wannan mubaya'ar. Qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi yana jin wannan sautin sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace hadha azabul aqaba, yace wannan shedanin ne na aqaba, dan azab abin da yake nufi shine qasir kuma damim, shine dan gajere kuma mummuna, shine ma'ana wannan mummunan aljannan nan ne na aqaba yake kokarin an karar da mutanen Makka abin da muke shirin yi. Yace hadha ibn uzayb, hadha ibn azyab, hadha ibn azyab, wannan dan al-azyab ne, abin da ake nufi da al-azyab kuma shine haqirun dhalilun, shine wulakantacce kaskantacce. Al-azyab kuma tana zuwa da ma'anar al'adawa, shine maki, ko kace wannan dan maki mu ne, dama ai dishi dan maki menene, maki dan adam ne, ko kuma dan wulakantacce ne wanda yake kaskantacce. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace atasma'u ai aduwallah, kana ji ya kai makin Allah, amma wallahi la atafarraganna laka, yace wallahi sai na gama da kai, sai na bata al'amarin ka, abinda kake kokarin yi ba zai nasara ba. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yayi sauri ya ga mutanen da suke tare da shi, yace to kowa ya tashi ya tafi, saboda haka aka yi sauri aka tashi aka tafi, kamun mutane su ankara su tsara da abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake. To amma shedan yayi kokari ya ankarar da su Qurayshawan Makka su gane abinda ake ciki a lokacin, dan a lokacin da sun ankara, to idan suka fito wajen da wahala wanda yake wajen ya sha, dan dama abinda suke buri a lokacin shine dakile da bishe hasken karantarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, to kuma sun samu gabar da za su karya, ita ce ana kokarin a yake su, ana kokarin ai meeting din da za a yake su kuma ga mutanen da suke ba ƴan garin su ba za su ce ashe annabi yana hada baki da wasu mutane za a yi me za a kawo musu hari saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya lalata al'amarin shedan bai bari zancin ya je gare su ba suka tashi suka ci gaba da harkokin su qala fil lisan rajulun mudhammam ay madhmumun jiddan abinda ake nufi da mudhammam shine madhmumun abin zargi wanda yake abin zargi sosai shine mudhammam qultu malam wahidi yace sai nace wasuba abinda ake nufi da asuba jam'u sabai haka ne ko shine jam'i ne na as-sabai wa huwa at-tariku li dinihi shine wanda ya bar addininsa wanda ya karkace wa mutanansa wa yaqsudu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimina abinda yake nufi a lokacin shine wai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran musulmi da suke tare da shi wa yuridu shaytanu la'anahu Allah shedan abinda yake nufi a wannan lokaci Allah ya la'ance shi ayyu ulama kuffara quraish da ya sanar da kafirin quraishawa bi bai'atul aqba abinda yake faruwa na bai'atul aqba liyatadarakul amra qabla intisharihi dan sirriski al'amarin sa hana shi yaduwa ko kuma sa hana shi afkuwa kafin ya yadu walakin Allah arghama anfa ash-shaytan sai dai Allah madaukakin sarki ya turmuza hancin shedan a kasa wa azhara din al-islam ya kuma bayyanar ya fito da addinin musulunci ala kullil milal wal adyan ya dora addinin musulunci akan dukkanin sauran addinai da dukkanin wasu sauran abubuwan da ake bi a matsayin addini yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah madaukakin sarki zamu tashi istiraqu shayatin sam min as-sama yadda shaytanu suke sato zance suke sato ji daga sama abinda maka wannan tambaya ce wa alaikum assalam na'am na'am eh sallar su tayi amma dai ba su abin da ya kamata ba ba su abin da ya kamata ba dan ita sallar jami'i a zance mafi inganci shine malamai sun ce wajibi ce tunda sabani ne na malamai sun ce sunna ce muakkada kuma akwai dalilai da hadisan da malamai suka dogara da shi akan haka akwai wadanda suka ce kuma farilla ce alal a'yan saboda haka duk wanda yaji kiran sallah sai ya fito yaje sallah su ma waɗannan malamai akwai dalilai masu ƙarfi da suka dogara da shi saboda haka duk abin da mutum zai hana mutum sallar jami'i in dai ba uzuri ne da shari'a ta yarda da shi ta karbe shi ba to ba daidai bane duk abin da mutum yake bari ya zo ya sallar jami'i wannan shine abin da yake na daidai Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am wani eh shine abin nan hadisin wani sahabi ne innaka tuhibbul ghanam wal badiya ko eh di shine abin da na faɗa ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa haka ne saboda shi abin nan yanayin aikin sa ne idan ya fita kusa da shi dole sai ya fita sannan kusa da shi ba masallaci an fahimta mu duba abin yadda yake yanayin sana'ar sa ce kullun sai ya fita cikin daji ba za ta yi a ce kullun sai yana cikin daji sai kuma ya dawo ya azare ya kara kuma can cikin daji bai dawo ya al'asar wannan akwai mushakka a ciki ina fata an fahimta to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi mafita don lokacin da zai sallah ya kira sallah akan kansa amma matukar ba irin wannan uzurin bane mutum kasuwanci kake ko wani abin da ya kama da haka wannan ba uzuri bane tunda yanzu duk kasuwa ma akwai masallaci duk inda muke harkokin magalibi akwai masallaci saboda haka gaskiya akwai sharri babba akwai matsala mutum yana ji ana sallar jami'i bai tashi ya ji yayi ba musamman idan maka la'akari da hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kusa ya umarci wani ya limanci wani ya tada ya kama ya dora wani a matsayin limanci shi kuma ya jawo wasu mutane daga cikin sa bai su je su kona gidan duk wanda baya sallar jami'i annabi ya ce ya kusa ya je ya kona gidan duk wanda baya sallar jami'i ya sa masa wuta wasu na cewa ba daban kananan yara da dabbobi wannan bai inganta ba abinda annabi yace kawai ya kusa yaje kona gidaje shine to kaga duk abin duk tausayin annabi yace yaje kona gidanka ka san abin da kai ba kadan bane hakan Abdullah bin Umm Maktum da ya tambayi annabi Amir kusa yana ka sallah a gida saboda makaho ne shi ga hanyar sa ba ta da kyau annabi yace je ka ya tafi annabi ya dawo da shi yace kana jin kiran sallah yace ina ji yace to sai ka amsa da sauran dalilai da malami su kan kawo akan wajibcin sallar jami'i saboda haka gaskiya in dai babu wani uzuri da mutun zai dogara da shi gaskiya mutun yazo yi sallar zambi shine abin da yake wajibi dole amma akwai wani uzuri na rashin lafiya ko wani abu makamancin haka to wannan la yukallifullahu nafsan illa wus'a Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am shi wato akwai abin da ake cewa al-jam'u thani shine jam'i na biyu shi malamai ma sun yi sabani akan sai ya halatta ko bai halatta ba amma da ake cewa jam'u thani shine idan limami ratibi a masallaci yazo yi sallah to shin ya halatta wasu su shigo masallacin su karata da jam'i ko bai halatta ba malamai sun yi sabani akan wannan الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أتكين تمام المنة في التعليق على فقه السنة ياي دو غم بياني يا كاو الدليلي دو حجوجي ما سيوا ديكي غني بي حالتة بحرام مني إدن أكي جمع يزوا كارين وان جمعين الشيخ غني بي حالتة بحرام إدن متن يزوا بي سام جمع إبا يسي ديكا تفون مسلا سمكو جيلا كي سلا أدى ردن دي مسلا سمكو دكو كي سلا إدن كزو أنغا مسلا لو كذا كزو كسي نان دبسي سلا با تاداما نيكاما سي بي حالتة با سي ديكا تفجي راكا جي كي سلا wasu daga cikin malamai kuma suna gani babu laifi ya halatta to amma idan muka dauki mafata waɗanda muke gani sun halatta din ba daidai bane kuma bai kamata ba a ce ga wasu suna sallah ta azhar kuma wasu daban su ma su tsara sallah azhar a gefen su me kenan me amfanin sallar jami'i ne ƴan uwa saboda haɗin kan musulmi a hada su karkashin limami ɗaya su rinka jin su gaba ɗaya abu ɗaya ne to kai kuma ka zo kana yi daban wancan ya zo na yi daban wannan limami kaga akwai matsala hadafin da yasa aka ce a zo a yi sallar jami'i idan an karya shi saboda ka ba daidai bane idan ka zo ka tarar ana ko da kai ne limamin sai ka zo ka tarar ana baka samu sallah baka shigo zakai sallah to kada ka ce tunda kai ne limami sai ka ja taka kai ma sai ka bi wancan wanda yake sallah da indai ya iya sallah sai ka bi shi shine abin da ya kamata saboda ka jami'in nan gudu ake guda bibi kamata ba gaskiya wannan tambayar yana tambaya ne akan hayyakumullah ya shekhana uridu na me yake so ce tawdih ina gani ziyadatu tawdih yake so ce ala hadhihi aljumal law sabahtu fi alhadith as-sabiq qala sallallahu alayhi wa sallam fa inna ash-shaytana la yaftahu baban mughliqan wa aw quqirabakum yace yana sadan karin bayani akan wadannan jumloli annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace fa inna ash-shaytana haqiqa shaytan la yaftahu baban baya bude kofar da take mughliqan a rufe ai mun yi bayani ko muka ce me ake nufi da baya bude kofar da take a rufe idan mutun zai bismillah yawa idan zaka rufe kai bismillah shine abin da ake nufi au ku qirabakum kuma shine ku daure bakin salkokin ku wannan duk malama ya fassara sa kasa idan muka duba ko yawa idan yanzu tunda ba mu amfani da salka sai mu ce ku rufe kwanukan ku duk lokacin da mutun zai kwanta sai rufe kwanansa kada ya bar shi a bude ثم قوله وإيكاء القرب سنن فدن سدا yace abinda ake nufi da iqa ul qirab sai ya fassara shi ko ina ganin sai yace shine madaurin da ake kulle salka da shi yace jazakumullahu khairan wa salamun alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah wa jazakallahu khairan aidan Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله